haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Bakeri. Ana samun karuwar ƴan majalisa na Republican da ke niyyar bada goyon baya ga shugaba Donald Trump a yunkurin sa na juya sakamakon zabe inda suka yi alƙawari nuna kin amincewa da sakamakon zaben kasar idan majalisun kasar suka yi zama akan tabbatar da ƙuri'un wakilai da suka baiwa zababben shugaba Joe Biden nasara. Senator Ted Cruz na jihar Texas ya sadar a jiya Asabar cewa wata hadakar sanatoci 11 za su marawa yunkurin Donald Trump baya na kalubalantan kokarin sace abin da Amurkawa suka zaba. Wannan batun na zuwa ne bayan da Senator Josh Hawley daga Missouri wanda ya fara kalubalantar shugabannin majalisar dattawa cewa zai karu da ƴan Republican a majalisar wakilai su kalubalanci tattara ƙuri'un jiha a zaman bai daya da majalisun za su yi a ranar Laraba. Hawley da Cruz dukkaninsu na cikin mutanen da ake ganin za su shiga takara a zaben shugaban kasa a shekarar 2024. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya yi kira ga 'yan jam'iyyarsa kada su kalubalanci jami'an zaɓe wanda ba su siyasa kuma suka gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci. Kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya suna barazanar ɗaukar matakin doka bayan kamawa da kuma tsare mai kamfanin jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Omoyele Sowore wanda 'yan sanda suka kama shi a wani gangami da ya shirya a jajibirin shiga sabuwar shekara. Masu fafutuka a wurin taron sun yi kokarin hana kama shi yayin da 'yan sanda suka isa wurin gangamin a Abuja a cikin motoci 7 kana suka kama Sowore da wasu mutane da dama ta hanyar da bai dace ba. 'Yan sandan ba su ce komai ba game da kama ɗan rajin da ya janyo musu suka daga kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama a Rio Dale da ke aiki da wata kungiya ta Center for Liberty Nigeria ya ce afkawa masu bayyana ra'ayinsu ba hanya ce da ta dace a shiga sabuwar shekara da ita ba. Wata kuma kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Sarrafa a takaice ta bada wa'ajin sa'o'i 48 a sako Sowore da aka kaba a ranar Juma'a ko kuma ta kai gwamnati zuwa kotu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a jiya Asabar cewa babu wani sojan Amurka da ya mutu a Afghanistan a cikin kusan shekara guda, lamarin da ya danganta da shirin zaman lafiya da gwamnatin Trump take gudanarwa a ƙasar wanda yake daidaita. Washington ta kammala yarjejeniya da kungiyar ta'addancin Taliban a cikin watan Fabrairu domin kawo ƙarshen yakin Afghanistan na shekaru 19. Wannan fahimtar juna mai cike da tarihi ya fara ne da kwashe sojojin Amurka a huskar farko daga ƙasar da take Asiya ta Kudu. Yarjejeniyar ta kuma buɗe tattaunawar zaman lafiya kai tsaye tsakanin Taliban da gwamnatin Afghanistan mai samun goyon bayan Amurka a cikin watan Satumba domin tattauna batun raba madafun iko a matsayin matakin farko na kawo ƙarshen yakin. Sai dai jama'a Amurka suna sane da sabon rikici da ya kunno kai tsakanin sojojin Afghanistan da mayakan Taliban, lamarin da ke barazana ga tattaunawar zaman lafiya da ake yi. Jama'an na Amurka sun yi kira ga bangarorin na Afghanistan da su takaita tashin hankali kana su gaggauta komawa kan teburin tattaunawa su sasanta tsakanin su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutum 1,200 da suka je gidan rawa ake zargin su da take ka'idojin coronavirus a wani taron rawa da ya saba wa doka da aka gudanar a arewa maso yammacin Faransa da ya zo ƙarshe da tashin hankali tsakanin masu rawar da 'yan sanda. 'Yan sanda sun gaza hana yin wannan taron wanda aka yi a ɓoye wanda ya tattaro kusan mutum 2,500 daga daren ranar Alhamis a wasu wuraren ajiyar kaya guda biyu a Liron da ke kudancin garin Rennes a Burtani. Ofishin shigar da kara ya faɗa cewa 'yan sanda suna tsare da mutum biyu da babu wanda ya taɓa aikata laifi a cikinsu a baya a yunkurin zakulun waɗanda suka shirya wannan taron. Suna kuma neman adireshin wani wuri kana tuni suka kwace wasu kuɗaɗe da ake sa ran kuɗaɗe ne da aka karbi na shiga wurin taron da kuma miyagun ƙwayoyi, inji mai shigar da kara Philip Astrog. A ƙarshe An kashe sojojin Faransa guda biyu a jiya Asabar yayin da motar su ta hau kan wani abin fashewa a arewa maso gabashin Mali ɗan kwanaki bayan da wasu sojoji uku suka mutu a irin wannan hanyar a cewar fadar shugaban ƙasar Faransa. Shugaba Emmanuel Macron ya bayyana juyayinsa game da jin mutuwar Sergeant Yvonne Hoyen da kuma Brigadier Luc Riza a yankin Meta a cewar wata sana. Hoyen mai shekaru 33 ita ce soja mace ta farko da aka fara tura ta a yankin Sahel tunda Faransa ta fara aiki a wurin. Reza mai shekaru 24 dukkanin su jami'an runduna ta musamman ne da suka kware wurin tattara bayanan sirri.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu fake da shirin dandalin ƴan jarida.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako za mu ci gaba ne da duba batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yaɗa labarai ko gidan jaridu. Wanda a wannan makon za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari yayi da Malam Bashir Muhammad Bashir daya daga cikin gogaggen ɗan jarida a Najeriya da ke jihar Kano. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin ci gaban tattaunawar.
Shi kuma jami'in tsaro shi ma a yadda tsarin mulki ya masa nasa matsugunan a matsayinsa na wanda aka bashi dama ko aka bashi alhakin kula da rayuwar al'umma don kuma kare lafiyarsu. Kuma galibi matsalar da take kawowa ake samun dangantaka a tsakanin waɗannan kangarori guda biyu shine zaka samu akwai jami'an tsaron da saboda zakewar aiki suka wuce gona da iri domin kila wata kila su burge iyayen gidansu waɗanda suke kariya. Dan zaka ga wani lokaci idan ana taro ko shugaban kasa zai zo jiha ko mataimakin shugaban kasa zai je jiha, idan ka dubi irin yanda su ƴan jarida suke fuskantar matsala wajen gudanar da aikin su zaka yi mamaki. Wanda akwai lokutan da zaka ga ƴan jaridan sun kai kasa sun fito sun yi magana sun ya fara cewa duk wannan abin da ake na nuna wato irin aiki ne na ganin ido waɗansu jami'an tsaron suke don su burge iyayen gidansu. To idan ba mu aikin naku ba zai tabbata ba. Kuma in mun so mu bata ziyarar a matsayin mu na ƴan jarida akwai layi ɗaya kawai a cikin rahotonka da in ka ga dama za ka yi shi duka ba ta wannan ziyarar da aka zo. To irin wannan abubuwa waɗansu daga cikinsu sukan gane illar haka har ma su tsawatawa ƴan uwansu cewa hakan ba shi ne abin da ya kamata yi ba. Akwai kuma matsayin da ake kallon ƴan jarida waɗansu jami'an tsaron suna ganin ɗan jarida kamar barazana ne ga shi. Duba da kai duk lokacin da ka je za ka ɗauki labari ko za ka yi aikinka ko za ka yi bincike na kop-kop musamman irin binciken nan wanda ake kira investigative journalist wanda ake bincike a gano kop-kop ɗin gaskiyar lamari. Jami'in tsaro wani lokaci ya kalli ɗan jarida kamar mai tonon asiri ne. Kuma idan ka kalli aikin jami'in tsaro za ka ga cewa duk labarin da ɗan jarida yake samu shi ba ɓoye labarinsa yake ba. Bambancinsa da jami'an tsaro akwai bayanan sirri waɗanda jami'in tsaro ke tattara wanda kuma ba lallai bane bai ga al'umma.
Yawwa dama a wannan gabar dama abin nake so in gama dama su ƴan jarida ana zargin su da fallasa abin da bai kamata al'umma su sani ba a wata gabar da bai dace su sani din ba musamman al'amuran da suka shafi tsaro.
To kaga misali da kai haka sai ka tuna mun wani abu da ya faru tsakanin kamfanin buga jaridun Daily Trust da kuma komandan da yake kula da wannan tafiya da ake na kokarin dakile irin barazana da ake ta master da kayar baya a arewa maso gabacin Najeriya a Maiduguri, a inda ita jaridar Daily Trust ta buga labari a bisa ga doren kafofin da ta ce majiyoyin da suka shaida mata na irin shirye-shiryen da su komandojin sojan da suka yi a filin daga na irin yadda za su farmawa da abokan gaba waɗanda ake kokarin dakile wannan matsala. Abin ya kawo kace na ce wanda kuma daga baya ita rundun sojojin kasar nan take ganin kaman matakin da jarida ta dauka na fallasa irin tsare-tsaren sirrin da su hukumomin sojojin suka yi a matsayin cewa zai iya kawo barazana ga rayukan su da karamu da suke filin daga suke yaki to anan na kalli abin to ta fuska guda wanda kuma in an buta kwarawa abu ta mabi so dan duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na kasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to koda akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yanci faɗa albarkacin baki a matsayin aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da
abu
sha'anin tsaron kasa dan sha'anin tsaron kasa yafi dukkan wani interest da wata bukata wanda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarin to kaga idan ka duba za ka yi abin adalci a lokacin da su hukumomin rundunar sojan kasar nan suka gani abin da aka yi musu ba daidai bane an samu ra'ayi mabambanta a tsakanin al'umma waɗansu su ce abin da aka yi wa shi rahota wannan mai bada labari na kamfanin Daily Trust bai daidai ba waɗansu kuma su ce matakin da aka ɗauka na adakile irin wannan abin kaga bai faru shine abin da ya dace dan ita kanta kungiyar yan jaridu na kasa da sauran da masu ruwa da tsaki sun yi wannan to abin da ya kamata a kalla ko a duniya da ta ci gaba ko su a kasashen da suka ci gaba duk abin da aka san cewa zai iya illata matsayi wato national security tsaron kasa to koda akwai haƙƙi na faɗa albarkacin baki akan auna a ga fa'idar yin haka da rashin fa'ida
wato da zakai maganar dokoki da ka'idodi wanda suke wa wato jarar gamar harkokin gudanar da aikin jarida sannan kuma akwai dokoki da suka shafi yadda jami'an tsaro ya kamata ko su kansu ko mutsana su dinga aiwatar da kansu wai inda ake samun irin wannan takaddamar takaci na ce wannan ya shiga hurumi wancan bai shiga ba misali da sauransu dokokin namu ne wata kila suka tsufa za a iya cewa ba su dace da yanayin da zamanin da ake ciki ba ko kuma a'a masu aiwatar da dokokin ne daga bangaren jami'an tsaron zuwa bangaren 'yan jaridar ba sa bibiya ko ba sa bi sau da kafa waɗannan tanadi-tanadi na dokoki
kowanne za a iya samun irin wannan matsala duk aikin da ka sani akwai abin da ake kira ethics akwai dokoki akwai sharuɗan gudanar da aiki shi kansa tsarin yadda ake ba da labarin na akwai dokokin da suke tabbatar da yadda ake tabbatar da wannan aiki kuma za ka ga galibi su kansu daga bangaren jami'an tsaron akan wuce gona da iri saboda an jahilci wannan dokoki waɗansu kuma sun san da dokokin kuma ake take su ko ga 'yan jarida su ma akwai ethics ɗin da kowa ya san akwai shi su ma suke take su kowane bangare ana samun wannan violations ɗin da ake gani na kare dokokin nan illa iyaka abin da ya kamata yi da duk kowane bangare zai san hurumin dokarsa ko da ya sani ɗin zai aiwatar da abin 100% cikin yadda aikinsa zai inganta to ko da an samu takaddama a bangarorin guda biyu abu ne mai sauki mutane su gane wanda yake da laifi
tare da wannan takaddama ita wannan takaddamar har yanzu bata hana ana aikin nan tare ba
shi mutum duk wanda yake da sana'a kullun a cikin sana'arsa in dai bayo ya ce yayi ban kwana da sana'arsa ba sai ya hakuri kuma kowace sana'a tana da irin nata matsaloli da irin hadarin da mai sana'a yake fuskanta da dan jarida da jami'in tsaro kowanne yana iya fuskantar matsala a rayuwarsa jami'in tsaro ya kare ransa a filin daga a lokacin da yake kokarin kare lafiyar al'umma da kayayyakinsu dan jarida ya kare ransa a filin daga shi ma a lokacin da yake so ya dauko rahoton abin da yake faruwa a lokacin da jami'in tsaron yake so ya aikin sa to kaga dai nan dan juma da dan juman da yana nan kware da gaske
idan wai yaya kake ganin za a yi wani hanyu kake ganin za a bi a rage waɗannan takaddama da rashin fahimta da ke wakana wasu lokuta a lokaci musamman a nan Najeriya misali musamman a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen tsaro waye ya kamata ya taka wata rawa wajen ganin cewa an daidaita al'amari
abin da ya kamata a yi shi wannan haƙƙi yana kowane bangare a ciki ya kamata a samu abin da ake kira synergy wato fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da ma'aikatan yada labarai kuma kullum abin da yake kawo mana cikas shine rashin shirye majalisun taron karawa juna ilimi da za a kira masana a waɗannan fanni guda biyu da masana a harkokin tsaro da masana a harkokin yada labarai a dauko kasidu da za a gabatar a kira waɗanda suke da ruwa da tsaki lokuta ana wayar musu da kai ana nuna musu dukkan wani nau'i na ayyukan da ya shafi bangarorin guda biyu domin su fahimci junan su idan aka yi haka ana ƙara wayar da kai kullun ana ganewa ai yanzu idan ka duba zaka ga hatta ɗabi'u irin na jami'an tsaro a da yanzu misali a ƙasar mu na Najeriya zaka ga an samu abin da ake kira civility a tsakanin jami'an tsaro da ma mutanen gari zaka ga tsari irin na mu'amala ya canja wayewa takan shigo kuma kullun a aikin nan akan dauki yaran da suka yi ilimi suke shiga cikin irin wannan ayyuka an zo da wani sabon wayewa da kusan ake ganin cewa jami'an tsaro ba abokan gaba a al'umma bane abokan hudda ne wanda kuma suke da haƙƙin su ga sun kare lafiyar ka da kaiya
ma sauraro a nan shirin dandalin ɗan jarida na wannan mako zai dasa kaya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin babban bakon namu Malam Bashir Muhammad Bashir da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti ni Zahra Aminu Fagi ke cewa ku huta lafiya.
Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wannan lokaci da muke ci gaba da ba ku muhawara akan siyasar jamhuriyar Niger Suleiman Muni Barma ne ke fatan kun waye gari lafiya Muhimmancin babban zaben da kasar ta Niger ta fara gudanarwa a ƙarshen makon jiya yasa hankalin ƴan kasar mazauna kasashen waje ya karkata kacokan akan dambarwar siyasar da ake fuskanta a yanzu haka kamar yadda ƴan Niger na cikin gida suka zuba ido su ga yadda za ta kaya a wannan fafatawa haka ake ci gaba da tafka muhawara a tsakanin ƴan adawa da masu mulki mazauna kasashen waje duk kuwa da cewa ba za su samu damar kada ƙuri'a a wannan karan ba sakamakon annobar coronar da ta addabi duniya Shirin tsaka mai wuya na wannan mako na dauke da wata muhawar da Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya a ofishin muryar Amurka na birnin tarayya Abuja.
Amma barkanmu da shigowa wannan zaure na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka a cikin wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya wanda za mu tattauna ne da al'ummar Niger mazauna Najeriya ciki ko har da wanda yake marawa gwamnatin Niger baya wanda shine ma shugaban matasa na Najeriya na jam'iyyar Independence Tarayya sannan muna tare da shi Abubakar na mata wanda shine sakataren yan jam'iyyar Lumana anan Najeriya me zaka ce wani shiri kuka yi wa wannan zaben ne
don assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya nasu barkare kuma ina gode ma VOA da suka gayyace mu don mu zo mu fadi ra'ayin mu da ganin mu akan siyasar Niger na farko zan ce muna da furan wajen guda hudu wanda suka bada haɗin kai na bangaren adawa don su kada wannan gwamnatin azzaluma
me kike nufi da wazayyana gwamnatin PNDL da azzaluma
abun da yasa nace zalunci a ciki shine handaman kudaden mutane da suke kashewa ba a daidai ba saboda gwamnati tana tafiya akan turba na demokratiya shi yasa komai ya zama kamar cikin kwalba ne duk abun da yake ciki ya kamata kowa na gani to su suna abubuwan nasu kuma a rufe ba sa bar mutane suna gani sai in Allah ya tona musu asiri kowa ya gani kuma sai su kamu nasu kuma ko ya yi laifi sai su sashi hammata su boye alhali kuma ya yi laifi amma dan adawa ko tarihi sai an ci a kamo shi a nemo shi yanzu haka akwai mutanen mu kusan guda hudu are akwai biyu wanda sama da shekara hudu suna aje akwai Saidu Bakari akwai Mala Ari duk suna aje saboda siyasa to ire-iren laifin da aka ce sun aikata kuma akwai wanda suka aikata wayannan wanda ya linka nasu sau dubu ma suna nan suna yawo suna kwana a gidajensu ba abun da ya shafe su saboda suna cikin wancan gwamnatin
Alhaji Sani Usman na san na ga kanka yana motsi dan an ce ko yan PNDS kamar yadda shi Abubakar na mata ya fata cewa gwamnatin ku azzaluma ce fata ko ne mutum da zaka mai
magana na farko dai wannan ya fada ra'ayinsa sakamakon cewar dama shi ya ce cewa mutum yana adawa duk abin da ya dama zai dauko na rabin siyasa shi in bani dama shi in bani shi da haka wannan ra'ayinsa ne fada ba gaskiya bane ba na tunanin cewa gwamnatin Muhammad Isu
in tana kumbayan da nan dama saboda dama ya kamata ce duk wanda ya yi a cikin kasa ya a kama shi to kuma in yake finance lalle mutanen sun aika da fina dalilin da suka yi sa gwamnati ta kama su kenan
Abubakar kaji
to a je cikin kasa a tambayin kasa mana su wa suka fi kowa laifi yanzu ɗan adawa me suke yi ba abun da ɗan adawa suke yi tun da duk makamai manya-manya duk mutanen su ne kamar Niger kasa wanda ake tarantara da mutum miliyan 20 ko da indigo ma ashe mutane wanda suke jikinka su kadai ne zaka bar su su ji dadi su sakata su wala ai ba shi haka demokratiya ba
Alhaji Sani Usman fada mana tun da kai inda yasu na so ta cigaba da mulki menene da wani sako za ku shiga campaign din nan na bana
Iko alhamdulillahi sako da za mu shiga da shi campaign din bana yan kasa je na farko da sun gani a kasa sun gani irin da rawar da shugaban ISO ya taka a Niger kuma da yardar Allah insha Allah wanda muke sahigaje shi Bazoum Mohamed zai ci gaba dora inda shugaban ISO ya aje da Allah insha Allah
to bari mu kuma wajen Abubakar na mata shi a dace sani sun da inda sai a ce an gani a kasa to tunda an gani a kasa su komi da
wahala mun ganta a kasa duk Niger alsan tunda in ka bi hanya yanzu in ka tashi daga Niamey zaka je Gaya wahala da iya wahala sai ka ganta in ka tashi a Agadez zaka zo Tawa wahala iya wahala sai ka gani ka tashi daga Agadez ka je Kaya a Lift haka nan kenan mun gani wahala mun ganta cewa suna da dan takara tun kwanakin baya da nagi mai girma Sani Jibo yayi wannan kongre nasu gaba ɗaya su rikice yanzu ko kowa za a yi nadan nan da suka so su yi wane karbo min mulki in ka bani zan rike shekara 10 in na sarka zan baka kai ma ka rike shekara 10 ka zo ka ba dana shi ma ya shekara 10 haka nan kullun nan ba za a yi ta a Niger ba Niger kasa ce wanda Allah Ubangiji mata albarka tana da mazaje mata da maza masu kokari wanda suka san siyasa kuma in Allah da zamu musu blocking zamu musu gate ba za su yi tsallaka ba mulkin tarayya shekarar wannan na Isufu an gode ya gama shi kenan amma ba maganar tarayya kuma da 2021 zuwa sama ba maganar tarayya an wuce wannan wurin sai wata sabon jam'iyya kuma za ta zo ta kafa tarihi naka kuma jam'iyyar ita ce Lumana ta sunan Sani Muhammadu insha Allah
Alhaji Sani Usman an ce kun shi Abubakar na mata ya ce kun firgita tun lokacin da Salihu Jibo ya fito shin da gaske ko rikicin ne ko kuma nan malaka ce yana dawa da
shi wannan ya fada ra'ayin sa ne eh to shi na magana Salihu Jibo da yake magana wannan lalle Salihu Jibo shiye-shiye zaɓe ya ce zaɓe haka ne tabbas amma ban da haka ba su wani ba ciki kuma a yanzu harkar siyasa insha Allah ba za a san majito ba sai mai ta ƙare insha Allah in lokacin da nuna in har da samu
menene shi ya sa Bazoum Mohamed ɗin kuke ganin cewa dan takara ne wanda zai samu karbuwa a dukkan yankunan yankunan Niger.
Eh alhamdulillah Bazoum birnin da kauye ya samu karbuwa a Niger. Fatan muke yi Allah ya kai mu lokaci.
Ko da ke Alhaji Sani da yake wakilin bangaren gwamnati kake shi sa in kalmomin ka kadan ne ba sa yawa. Bari mu sake koma wajen shi Abubakar na mata ya faɗa mana. Ga dai dan takarar an san irin yanayin karfin gwamnati da tasirin ta a wajen zaɓe ana yin shekaru da dama muhammad isubu ya hau mulki bayan shi ba ya yi ta takara sau da dama kafin Allah ya bashi wannan ya nuna yana iya yiwuwa komai zai iya faruwa kenan a wannan zaɓen to yanda za ta iya san cewa ko kuma yan adawa za su iya yin wani abu a duk matsalolin afirka idan shugabanni suka hau ko kuma ya ce jam'iyya mai mulki a ƙasa yana da wuya ake iya kwace mulki a hannunta
yana da wuya cikin wasu kasashe inda adawan nasu bai ƙaryo kamar Niger amma Niger alhamdulillah muna da jagoran adawa wanda namiji ne jajirce a kan kafan shi yake tsaye kuma ya san yadda za a yi tafiya mutum ya faɗi kuma mun gwada musu ba so ɗaya ba so biyu ba kenan maganar su wuce su zarce ba maganar yadda na faɗa na farkon nan nace maka tarayya bakin mulkin ta wannan lokaci ne kuma haka ne saboda me Niger dole jam'iyyun nan da yawa suke suna nan kuma kowa yanzu ya zarce zai nemi shugabancin kasa in an zuba dawakai an je na farko an ga kai biyu da suka zo sannan mu san ina za a kama wa za a kama ma amma maganar tarayyar nan ita in ba kel ba sai mun same ta wajen 10
Sani Usman kaga irin kaji ko irin bayanan da ake faɗa game da ku cewa watakila ta ku ta kare wannan karin jamhuriyar Nijar wata sabuwar jam'iyya za a sake samu za a yi sabon lali.
Asubu kamar yadda ke gama ɗin nan duk wannan maganganu da yake yi na maganar cewar tarayya ta tagar tagare lokacin muke shira. Insha Allah kuma mu mun sani shugaba Isu ya gina Nijar a yanzu haka yannan kuma muna son magajinsa da yarda Allah inda aje zai cigaba da gina Nijar kuma abin da ke ƙara gaya ma cewar ƴan ƙasa a Nijar sun san cewar irin halin da Isu ya sami Nijar kuma irin halin da ya kai Nijar yanzu a ciki kaga sai mu ce alhamdulillah mu mun Allah godiya.
To wadalla masu sauraro nan za mu dakatar da shirin tsaka mai wuya a wannan mako. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elikaya da bakinmu Alhashi Sani Usman na PNDS tarayya da Abubakar na mata na Model Lumana dukkan su ƴan Nijar mazauna tarayyar Najeriya sai jagoran shirin Aliyu Mustafa Sokoto ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai anjima.
Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya. Da alheri.